nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazan FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masaranmu assalamu alaikum yanzu mata da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin.
Bana mantawa ɗan lokaci kadan nan kungiyar masu kula da wannan cin hanci da rashawa da ake cewa ICPC suna bi makarantu da jami'oyi ana kafa kungiyoyi don a dinga wa ana karantar da mutane kan wannan abu.
Dr. Yusuf Nadabo na jami'ar jihar Kaduna kenan kan muhimmancin koyar da zaman lafiya a zaman darasi a makarantu. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi. Za ku ji sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako. Sannan mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi. Ga labaran duniya.
Mashare, assalamu alaikum. Galibi, kwanaki 100 na farko na shugaban Amurka a zangon mulkin sa na farko, manufofinsa na zama karbabbu ga 'yan majalisar dokokin kasar wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka, musamman ma a ce jami'ar shugaban kasar ita ce ke da rinjaye a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu. Sai dai wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya, domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin Donald Trump, amma rikici jami'ar wato gwamnatin ke fuskanta iri daban-daban, kama daga manufofin gwamnati na kiwon lafiya zuwa na shige da fice. Daya daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin Trump ta kudura ne cimwa a tashin farko ya yi karo da cikas a majalisar da ma kotu. Wannan ya yi karo da ikirarin da shugaba Trump din yake yawan nanatawa cewa ya samu gagarumin nasara a cikin watanni biyun farko fiye da duk wani shugaba a tarihin Amurka. Wannan lamari ba boyayyen batu ba ne, domin kowa ya san Trump na fuskantar matsaloli, in ji Larry Sabata, wani mai fashin baki a harkokin demokradiyya na jami'ar Virginia. Ya ce shugaban yana jin jiki ga dukkan manufofin da ya kaddamar na baya-bayan nan, ko shi ne wanda ya faru a ranar Laraban da ta gabata, wanda wani alkalin babban kotun ƙasa ya takawa umarnin shugaban ƙasa birki wanda shugaba Donald Trump ya bayar game da bakin haure.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fara zagaye na biyu na rangadi da yake yi inda yau Juma'a ya sauka Koriya ta Kudu. A sa'ilin wannan ziyarar da Tillerson zai gana da manyan jami'an Koriya ta Kudu da kuma wurin da ya raba koriyoyin guda biyu. A zagayen rangadinsa na farko, Tillerson ya faɗa jiya a Alhamis a Tokyo cewa akwai buƙatar buɗe wani sabon babi na hana Koriya ta Arewa samun makaman nukiliya wadda aka gaza yi a cikin shekaru 20 da suka wuce. Tillerson ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan dalilansa na wannan rangadin shi ne musayar ra'ayi tsakaninsa da ƙasashen Japan, Koriya ta Kudu da kuma China a kan hanyar da za a samu ci gaba. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Amurkan ya yi da takwaran aikinsa na ƙasar Japan, Fumio Kishida, ya ce kar wani abu ya ba Koriya ta Arewa tsoro game da Amurka, don haka yana kira ga Koriya ta Arewa da ta jingine batunta na samun makaman nukiliya da kuma duk wani abu da ka iya tado da rikici a yankin. Sai dai kuma ya jaddada manufar Amurka na kare ƙawayenta Japan da kuma sauransu da ke yankin. Zagayen ƙarshe, ko kuma in ce zangonsa na ƙarshe a rangadi da yake yi, zai gana da shugaban China Xi Jinping kafin ya dawo gida.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mutane 42 suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke riƙe da shi a arewacin Syria, kamar yadda ƙungiyar nan da ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights ke cewa. Masu aikin ba da agajin gaggawa da masu kare fararen hula duka da ke ƙasar ta Syria suka ce tuni suka isa wannan wuri domin taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jiya a Alhamis a Jina, wanda ke yankin gunduma Aleppo. Masu ba da wannan agajin farko da suka isa wannan wurin sun ce akalla mutane 20 suka mutu nan take. Kungiyar mai hedkwata a London ta ce masallacin da wannan lamari ya faru yana cike da masu ibada ne wanda galibi suna sallan isha'i ne. Kungiyar ta ce sama da mutane 100 suka samu rauni, yayin da wasu dama suna cikin kuraguzan ginin masallacin da aka yi wa wannan hari. Sai dai kungiyar ta ce har yanzu ta kasa tantance wani jirgi ne ya kai wannan harin.
Kakakin fadar White House ta shugaban Amurka Sean Spicer ya tabbatar da cewa gwamnatin Donald Trump za ta dauka ƙara kan hukuncin da wasu alƙalai biyu suka yanke game da wato fara aiki da umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu ƴan ƙasa shida waɗanda galibin al'ummar su musulmi ne zuwa Amurka. A taron manema labarai da aka saba yi kowace rana a fadar ta White House, Spicer ya bayyana wannan dakatarwar da alƙalan suka yi a matsayin batun kawai. Kana ya bayyana aniyar ta White House da ɗaukaka ƙara. Shugaba Trump dai ya lashe takobin zuwa kotun koli akan wannan batu idan buƙatar haka ta taso. Wannan umarnin da ya kamata ya fara aiki ne a tsakar daren jiya Alhamis wayewar garin yau Juma'a, amma maimakon hakan sai wasu kotuna biyu a nan Amurka suka ba da umarnin dage fara aikin wannan umarnin, wanda shine zagaye na biyu da shugaban ya ba da wannan umarnin kan wa zai shigo kuma wa aka hana zuwa Amurka. Alƙali Derek Watson na Hawaii ya kafa hujja da kalaman Donald Trump shi da wani na hannun damansa lokacin yakin neman zaɓe da ma bayan zaɓen a matsayin abin da ya dogara da shi wajen taka shirin birki. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da kin tabbatar da Ibrahim Magu a cikakken shugaban hukumar EFCC da kuma takaddamar da ke wakana tsakanin majalisar da shugaban hukumar Kwastam Karal Hamid Ali mai ritaya. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
Waɗannan tagwayen batutuwa dai su ne suka mamaye kanun labaran kafofin jaridu a Najeriya tun farkon wannan mako. Wannan dai shine karo na biyu da majalisar dattawan ta Najeriya ta ke tabbatar da kujerar shugabancin hukumar ta EFCC ga Ibrahim Magu. Lamarin da ya sanya masana shari'a da dokokin ƙasa musamman malauyoyi ke ci gaba da bayyana fahimtar su. Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano.
A majalisa kuma a ce wai su ba su da rigima da za su kalli abu da idan da ci gaba. Sa'annan da ita ƙari ba a kan kansu kaɗai suka yi wannan aiki ba. Hukumar tsaro ta fito da bayani ta ce ba shi da kima da daraja ta yaƙi sai a cika da kawa. Ba ta yi nan kala kala an yi maka ba wani da ya fito ji ruwa na ruwa ba ɗaya ba gaskiya ba a dokar Najeriya. Akwai tsawon lokaci da ya kamata a ce mutum ba shi dama ya yi uku. Dole an da ita farko shi aka ya faɗa cewa idan za ka ba wata rubutu ka faɗi rukun da zai yi tsawon lokacin da zai yi.
Ko menene makomar ayyukan hukumar EFCC karkashin Ibrahim Magu a idan doka, musamman la'akari da cewa ya ɗauki dogon lokaci ba tare da tabbatarwa ba?
Ni a ra'ayina duk abin da shugaban EFCC ya faru ko me aka yi yanzu ko aka dokai ba dokai ba domin lokacin kafuri na ya riga ya wuce. Saboda haka idan shugaban gaba ya gaba a ci gaba da kai doka to shi kenan wannan kuma ra'ayin ka kuma tun general ya kallo gobe ya kai doka don su hawa kuma ga matsayin shugaban shi ma na ne ya ce.
Shi kuwa barista Audu Bulama tsokaci ya yi dangane da takaddamar da ke wakana tsakanin majalisar ta dattawan Najeriya da shugaban hukumar Kwastam Karal Hamid Ali mai ritaya.
Ita majalisar ƙasa kundin tsarin mulki ya bata dama da hurumi ta gayyaci duk wani wanda ta ga ya dace a gayyata musamman jami'in gwamnati a Najeriya akan duk wani abu da ya shafi ƴan ƙasa. Kai hatta shi shugaban ƙasa suna da hurumin su gayyace shi. In ka duba Custom and Excise Management Act, wato dokar da ta kafa ita hukumar Kwastam, ita dokar ba ta yi magana akan asa kaya ba, amma dokar ta kafa abin da ake kira bot, wadda kuma aka ce ita ke da nauyin yin wasu dokoki da za su kula da tafiyar da aikin Kwastam, wanda karkashin sakin layi na 31 ya tanaji cewa dukkan ma'aikacin Kwastam dole ne ya saka kayan da ita wannan bot din ta faɗa a saka. Kuma abin nan wannan bot din ita ta yi wannan kayan da su ƴan Kwastam suke sakawa.
To ta keɓe shi shugaba banda shi?
Ba ta keɓe shi ba. Shi ne kuma shi ne ma mataimakin bot din. Kuma in ka kula shi wannan shugaba tun da ya zo ya ce zai tabbatar an bi dukkanin dokokin Kwastam ka'in da na'in. Hatta wannan dokar da suka gayyace shi a kanta ai cewa ya ma motocin da aka shigo da su dama kafin a ce shi ya zama shugaba, tunda doka ta ce sai an biya kuɗin fito to zai sa a biya na baya dan a tabbatar an bi doka, to me shi me zai hana shi ya bi doka. kaga kuma ni ban ga dalilin da zaka rike makami amma kuma kare ne rigar da su masu makamin suke sakawa ba tunda shi cewa yake wai ya taba soja ya zai saka wani uniform da ba na soja ba in ba in haka ne sai ya sauka bai bari a nada wanda shi yake ganin wannan riga na da mutunci kuma zai saka ta
barista Audubla makenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da takara da tai aji eh an yi shari'a mai yawa
za mu kawo muku shirin kallabi kamin nan sai a shakata da wannan fefe dake bisa inji Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC lokaci yayi da za ku gyara zama ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu bikin mata na zama kallabi tsakanin rauna sanuniyar mata. Ya salamu
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya daga garin Maiduguri a jihar Barnan Najeriya. Wannan matashiya ta kware ne a wajen daukar hoto. Hotuna masu ba da labarin yan gudun hijira a wannan yankin. Da farko dai ta fara fada mana sunanta.
Sunana Fati Abubakar daga Maiduguri, Barnan State a Najeriya. Ina daukar hotuna ne wanda suke nuna labaru da kuma yana karin bayani akan mutane wani suke gudun hijira mutane kuma da suka samu matsaloli da Boko Haram ya faru a ƙauyukansu da kuma suke zuwa Maiduguri duk labarunsu da ba a yawan bayyanawa shi muke ƙoƙarin nuna a duniya cewa sun ci gaba da rayuwarsu kuma suna so su koma garurukansu duk dai labarin da ke Maiduguri mai kyau da mara kyau duk shi muke bayyanawa a hotuna da kuma labaru.
To malama Fatima wannan sana'a take ta dauka hoto sana'a ce da wasu za su danga tunani kaman maza ne kawai za su iya yin ta ke me ya baki sha'awa har ma kika fara wannan sana'a ta dauka hoto
gaskiya abin da yasa ba na fara saboda ba kowa daga wurin mu daga Maiduguri ko gaba ɗaya Borno wanda yake ba da labaru yadda muke so duk wanda ya zo wani daban ne daga wani gari sai ya zo ya ce ga abin da yake faruwa kuma ba a nuno shi yadda muke so shi yasa na ce bari mu daga garinmu mu fara bayaninmu mu fara nuna hotunanmu su ce ga abin da yake faruwa a garin mu kuma ga yadda muke so a nuno shi. So shi yasa na fara kawai kowa daga garin su ya fara bayani da kansa ba sai ka jira wani yazo yana ba da labaru a kanka ba. Shi yasa na fara. Kuma da na fara ma na samu matsaloli da yawa saboda ana ce min wannan aikin maza ne. Ba a taɓa ganin mace a garin mu wanda ta fito kan hanya tana ɗaukar hoto tana ma mutane tambayoyi tana so su san me yake faruwa da mutane ba a taɓa gani ba. So ban samu mutanen da suke ce min ki ci gaba yana da kyau ba. Da na fara kowa yana ce min me kike yi ki ce ki nemi wani aikin ofis ba a mishi kallon aiki mai daraja ba.
To malama Fatima zuwa kika yi kika sayi kyamarar daukar hoto ko ko kin yi wani dan kwas ne ko kin je makarantar koyan daukar hoto?
Da fari dai gaskiya ba makarantar da na je university ne na karanta a Maiduguri aikin asibiti na karanta wato nursing. Kuma da na je London na je in karanta public health shi ma dai duk fannin aikin asibiti daga nan ne na fara ganin yadda ake ɗaukar hoto ake bayani ana nuna irin matsalolin da ke damun mutane a garurrukan su shi ne kawai na siya kyamara na fara koya da kaina ina kallon video a YouTube ina kallon masu yi duka duniya ina dai karantawa da kaina haka na fara koya da na dawo Najeriya kuma sai na fara ɗaukar classes haka ina zuwa ana koyarwa irin muna koyar yadda ake ɗaukar hoto daga nan sai ci gaba da shi da na koma Maiduguri.
To ke ɗaukar hotunan da kike yi na fannin ƴan jarida ne ko ko hadda na mutane baki ɗaya ko bukukuwa ko kuma idan ana wata hidima ko wani biki kikan ɗauki irin waɗannan hotunan?
Ba na ɗaukar irin hotunan kawai hotuna ne na labaru irin na jarida kuma yadda dai muke so duk da akwai jaridu da suke zuwa mu dai mun san yadda muke so a yi bayaninmu muna so a nuna mu da daraja a cewa mun ci gaba kuma duk da abin da ya faru da mu ma mun san Boko Haram ya faru amma muna so dai mu ci gaba da rayuwa a nuna komai yadda ya kamata mai kyau da mara kyau amma kullum aka zo sai a nuna mara kyau akwai mai kyau din ma a Maiduguri sai sa muke so a nuno gaba daya yanzu ɗaukar hoton da nake yi ba abin da baya nuna rayuwar yara a makaranta mata da suke haihuwa yara da suke ko irin business suna zuwa suna kasuwanci komai da komai da kyau da mara.
To ya kike ganin mutanen yankin Maiduguri suka karbi wannan sana'ar taki suna baki goyen baya?
Da fari dai gaskiya ban samu goyen baya ba ni kadai nake aiki na kullum in fita ina ɗaukar hotuna ba ma wanda zai ce abin da ke yi din nan yana.
Amma suna kamar idan kika ga gungun mutane ko kina son ki ɗauki hoton wani ko wata sukan yadda?
Da fari zai ba sa yadda don ba su gane ba amma ina tsayawa in yi musu bayani in ce musu ga amfanin wannan abin ga inda zai je kuma wani ma ya ji bayanin ka zai tausaya maka samun taimako muna so a ji bayani da sai na zauna na yi musu bayani kuma sai ka ga sai suna yadda daga baya bayan sun gama gane abin da kake yi. So da fari ban samu hankali ba amma hankali ina bin sa hankali komai sai ya zo ya yi kyau ina yin hoto.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu Fatima Abubakar da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida mutanen zauren Kallabi. Saboda yawan tashi-tashin hankula da ake ta samu a sassan Najeriya daban-daban musamman ma a jihar Kaduna, wani malami a jami'ar jihar Dr. Yusuf Nadabu Abdullah ya ba da shawara fara koyar da zaman lafiya a zaman darasi domin inganta zamantakewa. Dr. Nadabu, wadda shi kansa jakada ne na musamman domin wanzar da zaman lafiya, ya ce fara koyar da shi a zaman darasi zai karfafa haƙuri da sadaukar da kai da yadda tsakanin yara tun suna makaranta.
Eh, na farko dai ni kaina ni ma jakadan wanzar da zaman lafiya ne. Kuma ni na riga na san wannan aiki namu, na san kuma tasirinsa a kan zaman lafiya wannan ɗin. Zan baka misali guda ɗaya kafin muka shiga bayani. Mun shiga cocin Ekwa, na jin nan tudun nufa wani lokaci da muka zauna don a zauna a tattauna a kan maganar wanzar da zaman lafiya. bayan da aka riga ka zauna aka yi wannan din nan bayan watanni kadan na shiga wata unguwa na zagawa sai ga wata yarinya ta taho da gudu ta rike ni eh tana dariya nace menene sai ta ce kai ne ka shiga church din mu an ce lokaci kaza sai nace eh dan mu zauna mu zama daya mu dinga tafiya daya daya da sauransu domin kai naka nawa me laifin wannan to kaga akwai wani abu wanda na riga na sani wanda yana da muhimmanci wanda yanzu ake dubawa ake komawa da shi a makaranta na dai dai ana magana cin hanci da rashawa da can bayan magana zuwa karantar da mutane da yara a karantar da su illolin cin hanci da rashawa saboda yanzu ana komawa makarantu ana wannan din ba na mantawa yan lokaci kadan nan kungiyar masu kula da wannan cin hanci da rashawa da ake cewa ICPC suna bi da makarantu da jami'oi ana kafa kungiyoyi dan a ringa wa wani ana karantar da mutane kan wannan abu to in kaje ka dubi abin da ake kira jakadan wanzar da zaman lafiya ba karamin aiki muke yi ba dazun nan ma daga wannan zama muka yi gobe ma zamu yi akwai wani interfaith wanda zamu je mu zauna mu tattauna akan matsalolin zamantakewa me yake kawo mana rikice-rikice lokacin da muka zo muka gwada sai muga babu addini a ciki lokacin muka duba sai muga babu kabilanci sai san duniya to in aka samu yara matasa a makarantu ana karantar da su ana wayan musu da kai cewa fa ga wannan wajibi ne a zauna lafiya a duba ga duniyar nan tana dunkulewa guda kamar guda ɗaya wanda ake cewa global village to haka shin haka ne to haka kaga kai naka in yinawa ba fada bane kuma ba zai haifar da wata illa ko illoli ba saboda haka me yake kawo wannan ana yaro na karantawa yana wannan sannan kuma a rage yawan kungiyoyin nan da ake yi da wani dalibi na wanda yake aiki yanzu yake koyon kamun aiki a asibiti ya taba tambaya na ya ce to in an ce mu musulmi da krista misali nake faɗa maka mu zauna lafiya mu haɗa kanmu mai wannan to me yasa ake raba mu a kungiyance kungiyar daliban masu koyon aikin likita musulmi kungiyar masu koyon aikin likita kristoci wannan kungiyar yan siyasa yan majalisa musulmi misali dai gashi ana tarabuwa na wannan to haƙin jakadun wanzar da zaman lafiya ne su dinga fita fadawa jiwa nan ba wayewa bane a tarabuwa akwai lokacin da wayannan za su yi aiki za su zaɓi shugabanninsu sai suka ce sun zaɓa yanzu musulmi ya hau gobe kuma mataimakin shi ya zama kirista wannan kuma ya ce mu ku kuna koyon likita aikin likita za ku sai muka rusa wannan tsarin muka ce aikin asibiti ba ruwan shi da addininka ba ruwan shi da kabilarka kai dan adam ne saboda haka kana da haƙi akan likita ya duba kai ya baka haƙi kamar yanda zai ba kowanne ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba to kaga ai haƙin masu wanzar da zaman lafiya ne za su je su dinga nuna wannan din in aka bar wannan aiki ka cokan ga malaman addini ko imamai ko pastoci ko wannan din nan sai za a duba ga cewa eh abin da suke yi kawai ai suna magana ne akan addini saboda gobe kiyama ko da wannan din nan to amma jakadan wanzar da zaman lafiya ne abin da malamai da pastoci suke faɗa na wajen zaman wanzar da zaman lafiya zai tasiri sosai sannan kuma abin da shi jakadan wanzar da zaman lafiya zai zo ya ƙara bayani akan wannan zai ƙara wancan tasiri ya ƙara mishi ƙarfi ya ƙara mishi mizani to kaga zama bai kama mu ba mu zauna sai dai mu dinga cewa mu rubuta sunayen mu cewa mu jakadun wanzan da zaman lafiya ne
Abu Abdullahi na jami'ar jihar Kaduna kenan dangane da muhimmancin koyar da darasin zaman lafiya a makarantu. Yanzu kuma lokaci ne da Nazir Ahmed Hausawa zai gabatar da sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa kwamitin leken asiri na majalisar dattawan Amurka ya bada sanarwa a jiya Alhamis cewa bai sami wata kwakwaran shaida da zai iya goya wa zargin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ke yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama na sata sauraron waya ba wanda yace an yi shi a bara lokacin kamfe. Shugaban kwamitin da mataimakin sa suka ce dangane da bayanin da muke da su a hannun mu bamu ga wata alama ta an yi sata sauraron waya a Trump Tower ba. Babu wani hannu na gwamnatin Amurka a ciki. A inda ake gudanar da zaben shekarar 2016 kwana daya kafin wannan bayani ya fito wasu daga cikin gaggagaggan yan jam'iyyar Republican da kuma na Democrat su ma sun ce babu wata shaida ta yiwuwar yin hakan. Trump dai bai amince da sakamakon wannan committee ba domin kuwa ya ce akwai hanyoyin da za a iya yin leken asirin. Sai kuma malaika jaridar USA Today wacce ta buga labarin gidan talabijin na MSNBC ya bayyana wani bangare na takardun kudin harajin shugaban kasar Amurka Donald Trump a cikin shirin da shahararriyar yar jaridar nan mai suna Rachel Maddow ke gabatarwa inda ta nuna fallayen takardu guda biyu da ake walakabi da 1040 na shekara daya. Takardun sun nuna shugaban kasar Amurka ya biya haraji na kimanin dala Amurka miliyan 38 daga cikin dala Amurka miliyan 150 da ya samu a shekarar 2005. Maddow ta sami bayanin ne daga wajen wani dan jaridar harkokin kasuwanci kuma muwallafin tarihin Trump mai suna David K. Johnson. Johnson dai ya fada wa Maddow cewa ya samu sakon ne a cikin sakonnin da suke zuwar masa bai da masaniya waye turo masa shi. Zai iya yiwuwa daga gurin kowa sakon yake ciki har da shugaban kasar da kansa. Takardun dai basu nuna yadda shugaban kasar ke samun kudin sa ba. David ya kara da cewa akwai abubuwa da yawa da Trump zai iya boyewa. Haka kuma Fadar White House ta tabbatar da ingancin takardun suka kuma kara da cewa an buga takardun ne ba bisa doka ba. Sai kuma malaika jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labarin da ke bayanin alƙalin gwamnatin tarayya a wayi ya dakatar da sabuwar dokar nan ta musamman da shugaban kasa Trump awanni kafin a fara amfani da ita wajen hana bada sabuwar visa ga 'yan kasashe shida akasarin su musulmi da kuma dage karbar sabbin 'yan gudun hijira. Alƙalin kotun mai suna Derek K. Watson ya yi nuni da kalaman da Trump ya yi amfani da su a yayin da yake gudanar da kamfe da kuma wasu na kusa da shi a matsayin shaida ta nuna dokar an yi ta ne domin a kuntatawa musulmai yayin da ya yi nuni ga waɗanda suka yi ƙarar za su iya kafa hujja da an sabawa dokar tsarin mulki. Alƙalin da ya yi wannan bayani ne a cikin takardar da ya gabatar mai feji 43. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC yanzu karfe 3:27 ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aika mana ta email ta voicemail ko kuma mu ce ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Abun Didi Bunza, ina kira ga 'yan majalisun Najeriya akan abin da ya shafi tantance shugaban EFCC. Sani duk abin da suka shugaban kasa na suka zagon kasa bai hoyuwa ake shugaban kasa Muhammadu Buhari bai da damar da zai kawo wani abu majalisa yau su yi tsaye su ba abin nan goyon baya. Mu 'yan Najeriya muna da yakini shugaban kasa jira Muhammadu Buhari bai taba kawo abin da zai cuta ma 'yan Najeriya. Ya kawo kasar kuɗi an ci ya ɓace, ya kawo sanatoci, ya kawo ministoci ne an ta wasa kura da su. Shekaran jiya magu ya taya majalisa an ta wasa kura da shi. Saboda haka mun gane manufarsu shugaban kasa jira Muhammadu Buhari na su ba zagon kasa. Ina kira ga shugaban kasa ya ɗauki mataki ga 'yan majalisa, ya ɗauki mataki gare su.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin kenan. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Sau tari kwanaki 100 na farko na shugaban Amurka a zangon mulkinsa na farko, manufofinsa na zama karɓu ga 'yan majalisar dokokin ƙasar, wanda a kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka, musamman ma a ce jam'iyyar shugaban ƙasar ita ce ke da rinjaye a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu. Sai dai a wannan karar labarin ya sha bamban da lokutan baya, domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin Donald Trump, amma rikicin safe daban na ranar daban. Mutane 42 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin Syria, kamar yadda kungiyar NADDA ake kira a Turanci Syrian Observatory for Human Rights ke cewa. Masu aikin ba da agajin gaggawa da masu kare fararen hula duka da ke kasar ta Syria suka ce tuni suka isa wannan wuri.
To madam Lada, haka Allah ya kawo mu karshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aikin sabbin shirye-shirye. Amin mai sallama da ku, muna mai gaggaisuwar taziya ga Malam Nasir Ismaila Bataka Zaria saboda rasuwar matarsa Salih Hajiya Alhamis. Allah ya jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamuna madadin Ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Cibo Hero Radio ne da kuma da kin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Darren Smith da ya rika masa. Anan ni sahabu Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.